Misauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake kasancewa a cikin wannan shiri namu mai albarka, shirin rayuwa a barkoi. Shirin da yake kawo maka tarihin rayuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa, domin mu samu abun koyi daga cikin rayuwar tasu, wanda hukumar wannan gidan radio take daukan nauyin kawo maka. A shaggar da Abdullahi Usman gadan kai yake gabatarwa da taimakona ni Adam Sulaiman Muhammad. Kuma idan mai sauraro kana biye da mu, har yanzu dai muna cikin tarihin babban sahabin Annabi, Allah ya kara yadda a gare shi, mai suna Abubakar Siddiq, wanda wancan satin idan mai sauraro na biye da mu, malam ya dauko bayani lokaci ya yi hannunsa. A daidai wannan lokaci muna tare da malam, malam a madadin hukumar wannan gidan radio da masu sauraro, mu ne maka sallama malam.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
To kafin mu shiga cikin shirin yau, ma za mu bayar da lambobin wayoyin da za a iya kiran mu domin saduwa da malam kai tsaye, domin tambaya ko neman wani karin bayani bisa karatun da aka gabatar. Lambar wayar ita ce 0809 281 8885, 0809 281 8885. Akwai kuma 0811 62 5885, 0811 62 5885. Akwai kuma ɗaya lambar 0811 2025 5885, 0811 2025 5885. Sai kuma wanda za a turo mana da rubutaccen sako, ga waɗanda ba su samu damar kiran mu ba za su iya turo da rubutaccen sakonsu su ma na tambaya ko neman wani ƙarin bayani akan lambar waya 0811 1617 7885, 0811 1617 7885. Wannan su ne lambobin waɗanda za a iya saduwa da mu a cikin shirin a daidai wannan lokaci. Kuma muna tare da malam, malam zai dora daga inda muka tsaya a satin da ya gabata. Malam, bismillah
rahmanir rahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallama ibnu abdullah al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa, barkam da sake kasancewa a wannan fili namu mai albarka na rayuwa a barkoyi, da muke tattaunawa kuma yake zuwa muku kai tsaye daga wannan gidan radio mai albarka na Dala FM. A yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, za mu dan dora kadan akan abin da muka tsaya a satin da ya wuce, sannan a ba wa mutane dama don tambayoyi ko karin bayani. Idan ba ku manta ba, muna kan babban sahabi, abokin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, abokin shawararsa, abokin tafiyarsa, abokin mu'amalarsa, aminansa, nan hannun damansa kuma halifansa na farko shine sayyidina Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu, siddiqu hadhihi al-umma, siddiqi wannan al'umma. Idan ba ku manta ba, a satin da ya wuce muna magana akan Abubakar ya musulunta, mun yi bayani akan musuluntarsa, sannan da kuma irin yadda aka cutar da shi saboda musuluncinsa. Abubakar kansa ba a kyale shi ba saboda ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, hatta kai ga jallin da ya fita daga garin Makka ya yi hijira, kafirai suka cutar da shi ya fita don gudu da imaninsa ya tafi kasar Habasha. Sayyidina Imam al-Bukhari, Allah ya kara masa yadda, ya yi riwaya cikin sahihinsa daga sayyidatina Aisha ummul mu'minina, matar Annabi sallallahu alaihi wasallama, yar gidan sayyidina Abubakar, tana ba da labari cewa ita dai tunda ta tashi bata hankalci iyayenta ba, face ta tarar da su suna yin addinin musulunci. لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين هكذا تشي كما باب وترانا دزات زو تندق غدن الله يواي هزو أفاد ورانا فاتي سيتا غمان زان الله صلى الله عليه وسلم يازو جدن سو بكرة وعشية wanda yana nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kyakkyawar alaka da Abu Bakar kamar yadda muka tattauna satin da ya wuce anan muka tsaya Allah ya jarrabi musulmi a farkon musulunci lokacin da musuluncin bai yi kwari ba wannan yasa shi kansa sayyidina Abu Bakar sai da ya fita ya hijira kamar yadda Imam Bukhari ya ruwaito hadisi mai tsawo a cikin sahihinsa sayyidina Abu Bakar ya kimtsa ya fita zai hijira zuwa kasar Habasha sai da yaje wani wuri da ake ce da shi a Birkal Ghimad sai ya haɗu da wani mutum shugaba jagora sunansa Ibn Daghinna Ibn Ad-Daghinna wannan bawan Allah a matsayinsa na shugaba Sayyidul Qarra yaga Abu Bakar abin ya bashi mamaki matsayi da daraja irin ta Abu Bakar yau ga shi ma ya fito ya gudu da addininsa yace aina turidu ya Abu Bakar Abu Bakar ina zaka je ina kana fata Abu Bakar yace da Ibn Daghinna yace akhrajani qaumi fa uridu an asiha fil ardi wa a'budu rabbi yace mutane na sun kore ni sun fidda ni daga gida sun fidda ni daga garin mu sai na so bari mu fita yawon bude ido in zagaye duniya dan in samu inda zan bauta wa ubangiji na kenan me ya fito da Sayyidina Abubakar daga garin Makka shine wato fresha matsanta masa da aka yi da takura masa da aka yi akan addinin sa wannan yasa yace bari ya kama hanya ya fita dan ya samu wurin da zai bauta ubangijin sa kuma da mu Allah ya faɗa shi wa alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha yanzu bayin Allah da kuke zaune a wuri da aka matsanta muku aka takura muku ba ku iya yin addini yanzu kasan Allah ba mai fadi bace ba yalwatacciya bace ba da za ku yi hijira ku je ku zauna wurin da za ku bauta wa ubangiji wana mutumin Ibn Daghinna yace da Sayyidina Abu Bakar yace fa inna mithlaka la yakhruj wa la yukhraj yace ya Abu Bakar mutum irinka bai kamata ya fita daga garin sa ba kuma bai kamata a fitar da shi ba ba isa ba yace innaka taksibul ma'dum wa tasilur rahima wa tahmilul kalla wa tuqridh dhayfa wa tu'inu ala nawa'ibil haqqi fa ana laka jarun yace ai kai Abu Bakar ba irin mutanen da za a kore su daga garin su bane kai da kake taimakawa marashi dukiyar ka gaba daya Abu Bakar ta kare ne akan taimakon talakawa mabukata kana sada zumunci sayyidina Abu Bakar ga daukan nauyi sayyidina Abu Bakar ga taimakon bako da ciyar da bako sayyidina Abu Bakar kuma dukkan dangogi na gaskiya na alheri na taimako kana nan ciki to ya za a ce irin ka an fidda shi daga garin su ya za a ce wai kai ka fita a Makka yace ka koma ni ne zan zamanto maka mai baka kariya ko zan zamanto maka kamar garanto irji wa bud rabbaka bi baladik koma ka je ka bauta ubangijinka a garin ka Allahu akbar Allahu akbar wannan mutumin Ibn Daghinna din nan fa jama'a ba musulmi bane amma ku duba kyakkyawan dabi'a hali na kwarai da Sayyidina Abu Bakar yake da shi na koyi ta kai ga yau ya fito an ce ya koma dan yana da dabi'u na kwarai kenan abinda zamu yi koyi a nan gurin waɗannan halaye da aka lissafa mana na Sayyidina Abu Bakar taimakawa marashi sada zumunci daukan nauyi na taimakon al'umma sannan kuma taimakawa bako da farantawa bako duk lokacin da kai bako ka taimake shi wannan dabi'u ne na kwarai da duk musulmin kirki ya kamata ya koyi da su ko ya zama wajibi ya koyi da su. Jama'a duk wanda yake taimakon marashi yana tare da taimakon Allah insha Allah a rayuwarsa, ba zai wulakanta ba, ba zai tozarta ba, ba ma shi ba, wallahi daga shi har zurri asa. Duk wanda ya kasance a rayuwa ya taimaki mutane, ya agazawa mutane, to insha Allah ana masa albishir, babu shi ba wulakanta, babu shi ba tozarta. Jama'a sada zumunci dabi'a ce ta sayyidina Abu Bakar, mutum ne mai yawan sada zumunci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace silu arhamakum, ku rinka sada zumunci. Zumunci nan saboda muhimmancin sa fa, da sunan Allah tabaraka wa ta'ala daga Ar-Rahman Ar-Rahim aka tsago wannan sunan zumunci. Allah yace fa shaqaqtu lahu min ismi, aka tsago sunan zumunci daga sunan Allah. To annabi mutun ne mai sada zumunci, kuma annabi ya ce mu sada zumunci. Sil man qata'aka, ka sada zumunci ga wanda ya yanke maka. Dan uwanka ya daina zuwa wurinka, baya mu'amala da kai, watakila saboda kai talaka ne, to kai ka je ka sada zumunci a gare shi dan Allah ba dan ya baka wani abu ba. Yau Allah ya kawo mu lokacin da wannan al'umma ba ta sada zumunci sai ga wanda yake mai hali, wanda yake marashi, ba shi da hali, ba shi da iko, to sai kaga ba a fiye zuwa gida wajensa ana sada zumunci ga iyalin shi ba, saboda ba shi da komai. Wani bawan Allah da yana da kudi, yana da hali, yana cikin walwala, gidansa kullun cike yake da yan uwa da dangi da abokan arziki, sai Allah ya jarrabe shi da kariyar arziki, gaba ɗaya yan uwansa sai suka dage kafa aka daina zuwa gidansa. Idan an zo gaye ta daura aure, ko gaya masa ba a yi, saboda ba yi da komai, talaka ne shi. Idan za a yi shawara na family, na yan uwa, ba za a sanar da shi ba, ba za a kira shi ba, saboda ba yi da komai. Yau idan ka ga ana zurubtu, ana je kaka dawo a gidan wani, to wallahi wani nan yana da dan maiƙo, yana da babban gida, yana da al'amura a hannunsa, aljihunsa a ciki yake, yana bayarwa. To kuma baya bayarwa inda yana da kuɗi, saboda kwaɗayin duniya ana zuwa gidansa. Wannan ba daidai bane, ya ku yan uwana, mu daina sada zumunci, saboda wani yana da shi, in mun je mun sada zumunci zai ba mu. Mai taƙawa da tsoron Allah shine wanda yake zuwa yana sada zumunci ga dan uwansa, ko da ba shi da kokobo, kuma ba sharadi bane dan ka je sada zumunci wa mutum wai sai ya dauki wani abu ya baka. A abu ne sani ne, in mutum ya zo maka zumunci, in ka ba shi wani abu yayi, in baka da hali, kuyi gaisuwa, kuyi mutunci, zuwan sa kadai alheri ne, sakin fuska ma alheri ne. So ya kamata mu ji tsoron Allah, musamman mu ƴan uwa da muke zaune a nan cikin birnin Kano, muna da dangi da ƴan uwanmu a cikin ƙauyuka, wallahi sai ga mutum ya share shekara uku, shekara hudu, bai je gidan danginsa da suke ƙauye ba, saboda mai laifinsa kawai ƴan ƙauye ne, talakawa ne, ba su da komai, kada ya je ana hararan aljihunsa. Sannan kuma ba zai bari a rinka zuwa gidansa ba, dan shi baya son baki. Ina wa'azi, ina kira ga mata, ku ji tsoron Allah matan aure. Ana samun wasu mata ɓata gari da suke hana ƴan uwan mijinsu su yi zumunci wa miji, musamman in mijin nan yana da kuɗi. Sai ka ga mata ka kullun ranta a ɓace in ta ga kayi baki, ba ta so ta ga dangin miji, ta ga jinin miji, ta ga ƴan uwan miji a gida. Ta fara ƙuntumewa kenan, ta fara ɓata rai kenan, sai tun tana ɓoyewa, wallahi sai ka ga ya bayyana a fuskarta. Da yawa yawa cikin matan wannan zamani, matan ƙarshen zamani, matan cin arziki, waɗanda suke yin aure ba don Allah ba, don abin da ke hannun alhaji, ko don abin da ke hannun yallaɓai ko honorable, ana aurensu ne don duniya. So wannan sunna ta sada zumunci ba a santa. In kaga ta saki fuska ƴan uwanta ne, danginta ne, na jininta suka zo, amma wallahi idan ƴan uwan miji ne, za ta yaƙe su, za ta yi fada da su akwai wanda ma take barin su da yunwa ma abinci ma bara ta ba su ba wannan dabi'a ce ta mata kowa ya riga ya sani so ya kamata ku ji tsoron Allah a wannan fili muna tattaunawa akan dabi'u na kware da muke koyi da su kun ji an ce sayyidina Abubakar saboda sada zumuncin da yake yi wanda ba musulmi ba ma ya ce a kyale shi kada ta kura mai dan mutun ne mai zumunci kuma zumuncin nan ba sai dan uwa na jini ba abokin arziki da aka zauna da shi a anguwa aboki da aka yi abokantaka a makaranta aboki da aka yi harkar arziki na kasuwanci aboki da aka zauna a gari guda ko ta kila aikin gwamnati ya taba hada ku a wani wuri ko tafiya ta hada ku kun je wata kasa ko wani abu makamancin wannan an yi zaman arziki to shi ma duk ana sada zumunci gare shi amma zumuncin da yafi karfi shine wanda yake akwai jini a tsakani don Allah ɗan uwa na mu kula da wannan sada zumunci din da yana da muhimmanci kuma in muku wani albishir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda yake sada zumunci zai yi san kwana sada zumunci yana ƙara wa mutum nisan kwana ya dade a duniya ana ƙara wa mutum kwana yanzu misali idan Allah ya rubuta maka zaka yi shekara 20 ne a duniya ko Allah ya rubuta miki zaki shekara 40 ne a duniya idan kina sada zumunci ba mamaki ki shekara 50 ba mamaki ki shekara 45 iya yawan ta zumunci iya yawan karuwar shekaru da za a samu a duniya kun ga wannan abu alheri ne wasu malamai kuma suka ce a albarkar shekarun za a kara kaga mutum yana da karanan shekaru amma ya aikata abinda masu manyan shekaru ma basu gama ba musiba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi tarbiyyantar da sayyidina Abubakar da wannan dabi'a ta kurai ta sada zumunci sannan kuma mutum ne mai daukan nauyi dole ne mu dau nauyi jama'a dole mu dau nauyi kowa ya kokari ya dau wani nauyi nauyin ƴaƴanka ne nauyin kannanka ne nauyin danginka ne nauyin makota ne nauyin abokane ne daukan nauyi karama ce daukan nauyi sharafa ce sannan mutunta bako adina wulakanta baki sayyidina Abubakar yana mutunta baki ba yau idan mutum ya bako kana yin bako da yayi sallama kuna gaisawa kafin ya gama ajiye da kasa kana tambayar sa yaushe zaka koma saboda tsabar mugun hali da muke tattare shi a wannan zamani Allah ubangiji yake kaga ka je bakunta irin wannan ai ba dadi kana haba haba ka je gidan dan uwanka gidan danginka kafin ka gama sauke jakarka kafin ka gama cire babbar rigarka kafin ka gama kaza kafin ki gama hada kayanki ki ajiye ana tambayan ki yaushe zaki koma la ilaha illallah wannan wace irin al'umma ce wacce take tana kyamar baki mazala ya wajabta cewa bako yana da haƙƙi bako yana da haƙƙi akan mu bako wajibi ne tilas ne dole ne idan yazo kwana uku nan a dauki nauyin sa a ciyar da shi a shayar da shi a sama masa wajen kwanciya mai kyau a kuma taimaka masa kwana uku bayan kwana uku idan bai tafi ba a dauki fartanya a bashi a ce shi ma ya tafi gona ko a bude masa hanya a ce ya je kasuwa shi ma ya je fafato ya je nemo bako in ya wuce kwana uku ba bako bane ya zama dan gari amma a iya kwana uku nan idan aka hana shi abinci ba a bashi ba to ya halatta idan ya gani ya ga abincin galala a gidan ya dan wawura ya ci ya halatta dan an yi wani bawan Allah da ya je bakunta gidan wani mutum maruwaci ko in ce matarsa maruwaciya bako ya zauna dai mai gida dai daman samu koyi ke na fita to suka yi sallama ina gaji a lafiya to ni na tafi aiki tun wuri bako ya fita za a kama abin karyawa to mutumin kauye ka san da wuri suke cin dumamansu mutumin kauye wallahi karfe 6 ya ci dumaman sa ya gama mallam Adam ko baka taba zuwa kauye baka gani dan ni ka san dan kauye ne
mallam ni ma dan can ne
yawa kai ma dan can ne ko ka san da wuri ake cin dumame a kauye karfe 7 rufin asiri ya ma fa albarka mu yanzu nan abincin birni abun karyawar birni wai sai 11 shi yasa duk ulsa ta kama mutane a garin nan galibin kowa ulsa saboda ana zaman wani ra'ayi a ki a ci abinci da wuri ai kyan abun karyawa a gyara maka dumamanka tun da sanyin safe a dumama shi ya dumamu sosai ya sha wuta double fire in ji mutanen yan boko da fada ka gyara kayanka da sassafe to ba koyi zauna yayi ta jira yayi ta jira yana ganin yarinya sai ta fita an sayo ko sai an wuce an zo an dawo an dauko manyan burodi an wuce ana nan sai ya ga yarinya ta fito da dan abinci haka ta fita da shi ashe za a kai makota ne sai ya ce ke ya kira yarinyar sai ta ce aike na aka yi sai ya ce ba nan aka aiko ki ba sai ta ce a gidan wance zani ya ce to shiru sai yarinya ta dana fitowa da kwanan abinci za ta yi wani wurin sai ce ke sai ta ce ai ke na aka yi maman mu ta aike ni sai bakon sai ce zo nan nan ta aiko ki ta yarinya ta ce baba nan aka aike ni ba ya karbe abincin nan ya gyare shi tas ya wanke bakin sa kurin ya hada jakar sa ya kara gaba to wannan malam halale ce duk bakon da ya je bakunta ya ga za a cuce shi ba ba shi abinci ba in yaro ya zo da abinci ya karba ya cinye haka malamai suka faɗa yawa musamman Allah ya jarrabe ka da irin mata marowatan nan da suke hana baki taimako ku fahimci wannan jama'a wannan sune ɗan abubuwa a gurguje da aka ce ɗabi'un sayyidina Abubakar ne to wannan ba Allah ya ce da Ibn Daghinna yace da sayyidina Abubakar kuma irji wa bud rabbaka bi banadika kuma ka je ka bauta ubangijinka a garin ku shikenan Abubakar ya koma Ibn Daghinna ya hau abun hawa tare da sayyidina Abubakar suka tafi ana zuwa aka shiga garin Makka yamma ta yi shine sai shi Ibn Daghinna yake kiran mutanen Makka yi shela yace inna Ababakrin lalle sayyidina Abubakar la yakhruju mithluhu wa la yukhraj mutum mai matsayi irin Abubakar ba a korasa daga gari baya fita kuma ba a fidda shi yace atukhrijuna rajulan yaksibu al-ma'duma wa yasilu ar-rahima wa yahmilu al-kalla wa yuqri ad-dayf wa yu'inu ala nawa'ib al-haqq ya fadi wadannan dabi'u na kware na sayyidina Abubakar ya raku cire ku kore mutumin da yake mai taimaka wa mutane mai sada zumunci mai daukan nauyi mai taimaka wa baki ya za ku yi wannan wallahi Quraisha ba su kare ta wannan mutumin ba suka ce tabbas wannan dabi'a ce ta sayyidina Abubakar suka ce to lalle mun ba wa sayyidina Abubakar kariya ta dalilin albarkacin wannan bawan Allah da yazo yace zai ba shi kariya suka ce da shi mur Ababakar falyabud rabbahu fi darihi ya suka ce ya ibn Daghinna mun ba da dama Abubakar ya dawo kada ya fita daga Makka amma ka gaya masa ya dawo ya ci gaba da bautawa ubangijinsa a gidansa kada ya bayyana falyusalli fiha wal yaqra ma sha'a yaje ta sallarsa a gidansa kawai yaje karanta duk abin da ya ga dama a gidansa kawai wala yu'zina bi zalika amma mu kada yazo ya cutar da mu da karatun Qur'ani ko yazo ya cutar da mu da addininsa ko da sallarsa ba ma so mu ji Abubakar yana sallah ba ma so mu ji yana karatun Qur'ani wala yasta'linu bihi kada ya bayyana suka ce fa inna nakhsha an yuftina nisa'ana wa abna'ana muna jin abu tsoron Abubakar zai zo fitinni matan mu da kuma ainihin wato ƴaƴan mu saboda abin da yazo ya tabbata a tarihi abin da ke faruwa shine wato Abubakar masha Allah alaihi rajulan sayyitan yana da sauti ga karatu mai dadi idan yazo yana da masallaci a kofar gidansa in yazo yin sallah sai ya fito yana sallah yana karatun Qur'ani yara matasa sai su ta zuwa suna kewayawa ƴaƴan waɗanda suke ba musulmi ba mata haka a kewaye ana ta sauraron sa to larabci ne suna ji sai suke ruduwa suke sha'awar addinin Abubakar to su kuma Qurayshawa sai suke ganin gaskiya wannan mutumin zai zo ya ribace musu ƴaƴa zai zo ya kwashe musu zuri'a ya mai da su su yi musulunci shi yasa aka ce an kafa wa Abubakar doka nan gaba ya sallarsa a gidansa ya yi karatun Qur'aninsa a gida ya yi duk abin da zai yi a gida kar ya bayyana to dama wannan ita ce ɗabi'ar duk wanda baya son gaskiya ta yaɗu sai kaga kullum burinsa kullum fatansa shine kada a faɗi gaskiya kada a bayyana da'awa kada a bayyana karatu kada a bayyana faɗakarwa kada a wayar da kan mutane a gaya musu gaskiya akwai waɗanda a rayuwarsu kullum faɗa da gaskiya suke ba abin da suke kyama irin wa'azi ba sa so su ji wa'azi to wannan kun ga ba ɗabi'a ce ta ƙwarai ba ɗabi'a ce mummuna al'umma tana samun gyaruwa ne da wa'azi malam babu abin da yake tsarkake zuciyar dan adam irin Qur'ani a gaya masa Qur'ani a gaya masa sunna a gaya masa rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gaya masa rayuwar sahabbai wannan sai ya sa mutum ya rinka jin wato itmi'anan wato sakina nutsuwa da kwanciyar hankali a cikin zuciya kuma wannan takan sa mutum ya yi da'a ga duk abin da aka ce ayi yayi biyayya saboda an kwantar masa da zafin ransa da aya da hadisi to wannan shine ɗabi'ar mutane waɗanda suke ba sa son kira zuwa ga hanyar Allah shikenan Ibn Daghinna ya ga sayyidina Abubakar yace ka je ka zauna a gidanka ta ibadanka Abubakar ya zauna a gidansa yana ta ibadarsa yana ta sallah yana ta ainihin wato karanta alqur'ani a gidansa daga baya dai kamar yadda wannan riwaya ta zo sai ta bayyana gare shi bari ya fito da masallacin sannan fa fili tunda an ce komai ya yi a gidansa ya ce to bari ya gina masallaci sosai a kofar gida yazo ya gina masallaci a kofar gidansa sai ya fito ya rinka yin sallah to da an yi zo yana yin sallah in sun zo wuce sai su tsaya kaga ba shi ya tsaya da kwaba kuma gidansa ai masallacin sa gidansa ne to wannan yasa mata mushrikai suke ta kewaye sai na Abubakar da ƴaƴan suke ta kewaye sai na Abubakar ya'jabuna minhu wa yanzuruna ilayhi yana burge su suna ta kallon sa suna ta kallon sa kuma gashi Abubakar mutum ne mai yawan kuka kana rajulan bakka'an la yamliku 'ainaihi idha qara al-qur'an haka ake fadin sifan sa mutum ne mai yawan kuka baya iya mallakan zuciyarsa yayin da yake karatun qur'ani kullum kuka 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 babu sahabin da yake da yawan kuka in yana karanta qur'ani irin Abubakar Allahu akbar Allah ka ba mu zuciya tausasiyar zuciya irin ta sayyidina Abubakar to wannan labari na gina masallaci ya bayyana ga ainihin wato Qurayshawa na Makka suka aika wa Ibn Dagina suka ce to kaga mutumin kaga alƙawarin da muka yi mun ce yazo ya zauna a gidansa ibada gashi yazo ya gina masallacin sa yazo yana karatu yana fitinan ƴaƴanmu so gaskiya mun fa ba za mu yadda da wannan ba falyabud Abubakar rabbahu fi darihi Abubakar fa ya koma fa gidansa fa yaje ya ci gaba da bauta kada ya wuce wannan yazo ya gina wani masallaci bi fina idarihi wannan ba za mu yadda da wannan ba yace fa inna suka ce fa inna khashina an yaftina nisa'ana wa abna'ana fanhahu kajika hana shi kare fitini ayyanmu da matan mu to wannan shine kullun idan gaskiya ana fadanta to sai ga wasu ba sa so saboda wanda Allah ya sa masa alheri in dai yana saurara to za ga yayi aiki da gaskiya to kuma ba dabi'a ce ta kware ba a rinka toshe masu fadan gaskiya a hana su fadan gaskiya a ba da dama duk wanda yake da hujja yake da ainihin dalili to shikenan a ba shi dama suka ce ka je ka ga Abubakar ko ya yadda da wannan kaida ko ya mayar maka da alƙawarin ka da kace zaka ba shi kariya saboda gaskiya mu ba mu so mu wulakanta ka ko mu kariya maka alƙawarin ka amma fa ba za mu taba barin Abubakar yazo ya samu daukaka a garin Makka ba kwata kwata Nana Aisha take cewa a Ibn Dagina je samu Sayyidina Abubakar yace to kai Sayyidina Abubakar ka san alƙawarin da muka yi da kai ga abin da aka ce da kai ka hakura da sallar ka a gidanka kaza 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 ko dai ka yadda da wannan ko kuma ka dawo min da alƙawari na saboda ni bana so Larabawa su ji labari cewa mun yi alƙawari kuma an karya min alƙawari na Abubakar yace to in dai dan in dai na yin sallah ne ko in dai na karatun Qur'ani a fili jama'a su ji to fa inni aruddu ilayka jiwaraka maƙotakarka da taimakon da kace zaka bani ka zama ka min wata kwaba ta musamman to na mayar maka wa arda bi jiwari Allah azza wa jalla ni na fi yarda na fi kuma amintuwa da maƙotakar ubangiji Allah nake nema ya bani kariya Allah nake nema ya bani tsaro daga nan Abubakar ya dauki alƙawarin nan ya miƙa abin da Dagina ya mayar masa to yan uwana a takeice ga dan uwa Malam Adam yana ta nuna mun saboda ga yan uwa suna ta kokarin bugo waya ga kuma masu tambayoyi sun aiko anan zamu dan dada tsayawa mun ji labarin Sina Abubakar irin jarraba da ya gamu da ita ga ƴan uwansa mutanen Makka da kuma irin kariya da ya samu daga wannan mutumin Ibn Dagina da kuma irin dabi'u da halayensa da aka faɗa insha Allah sati mai zuwa sai mu dora bayan mun ji tambayoyi ko kuma da sauran lokaci mu ƙara wani abu wallahu ta'ala a'lam mala adam bismillah
na to Allah ya saka malan da alkhairi bisa wannan kokari da yake kuma da fatan za mu samu abun koyi daga cikin wannan tarihi da muka ji na Sayyidina Abubakar Allah ya kare da agare shi kuma ali da wannan lokaci ga masu turo da ga masu kira nan da masu turo da sakonni suna ta shigowa zamu fara daga layukan nasu domin jin tambaya ko neman wani karin bayani bisa karatun da aka gabatar
دنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض باقونا حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتغنينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض باقونا أمتي أدعوك بالمشي فاستنهضي همما من لا يفرج كربا بات يضنينا أيمنا وموالا.
السلام عليكم. Amma alaikum salam da muke magana. Nafisa daga sallari to muna sauraron ki. To lambobin wayoyin namu 08090288885, akwai kuma 08116258885, akwai kuma 08150225885, sai kuma wanda za a turo da rubutaccen sako wato 08116177885. Wannan su ne layukan da za a iya kiran mu kai tsaye a cikin wannan shiri na rayuwa a barkoi. Assalamu alaikum. Amu alaikum salam, da muke magana. Hello. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. To malam, ga wannan sakon da yake cewa assalamu alaikum malam. Tambaya ta anan shine, muna cikin yin sallar asuba, muna bin liman, mun yi raka'a ta farko sai liman ya zauna, mu kuma sai muka miƙe. Lokacin da ya fuskanci miƙewa mu muka yi, sai shi ma ya miƙe. Yana miƙewa kuma sai ya yi shuru a wannan raka'a ta biyu, har sai da aka tuna mishi karatun sallah. Shin malam, yaya wannan hukuncin sallah yake? Allah ya mai da malam gida lafiya daga kabir dan batta kofar Na'isa.
To Allah saka da alkhairi malaka. Abin da ya faru shine, lokacin da liman din ya zauna a sallar asubahi, raka'a biyu ce ko, sai liman ya zauna mai kun ya miƙe raka'a, ya shiga raka'a ta biyu, to ku abin da ya kamata ku mai tasbihi, sai ku ce subhanallah subhanallah, ai tai mai tasbihi sai ya tashi, dan dole ya tashi saboda wannan wurin ba wurin zama bane. Kuma idan ma ya zauna, to me zai yi? Da zai yi sallama a raka'a ɗaya ba, sallar asubahi ce. To nan kun yi kuskure da ba ku masa tasbihi ba. Idan kuma kun yi wata ila bai ji ba ne, ya kamata ku yi da ƙarfi har sai ya ji. Kuma duk liman, tunda liman ya kamata ya zama mai karatu, da ya ji an mai subhanallah ya sa akwai matsala, sai ya miƙe. To liman dai bai miƙe ba, sai daga baya dai ya fuskanci kun miƙe ne, ko kuma ba ku bi shi ba, sai ya taso. Da ya taso, saboda tsabar da ya rafka nuwar, yayi shiru bai yi karatu ba. To liman da ya shiga wani yanayi ne, sai dai addu'a, Allah ya rufe asiri. To anan gurin da kuka tunatar da shi karatu, wannan tunatar da shi da kuka yi ba laifi bane, yana cikin gyaran sallah. Magana ce da aka yi cikin gyaran sallah, mai ahalari ya faɗa, ya ce an yi magana ta gyaran sallah ba ta ɓata sallah ba. To me ya kamata a yi? Ya kamata idan da sallah din liman ya yi sujjada ba a ji, ya yi sujjada ba a ji, kuma ku yi ba a ji bayan shi, ba dan komai ba, saboda ya yi ƙari. Ta yaya za a ce ya yi ƙari? Saboda ya zauna a wurin da ba a zama. Kaga wannan raka'a ɗaya za a shiga raka'a ta biyu, to wannan zama da ya zauna ƙara wani zama ya yi wanda ba a ce a zauna a wannan wuri ba, zama dai irin na tahiya kamar yadda shi ya zauna. To gyaran sallar shi ne ya kamata ya yi ba'adi, kuma kuma ku yi ba'adi. Sannan kuma irin wannan yana da kyau a rinka kula da limamai. Ana ba da labari wata ran wasu mutane a wani gari sun kawo ƙarar limaminsu wurin Malam Abubakar Mahmud Gumi, Allah ya masa rahama. Suka ce malam, a cire mana liman ɗin saboda me? Sai ka ce wallahi kullum sai rafkanuwa su ta yawa. Sai malam sai yake tambaya, yake cewa lafiya ba yi da wata matsala ba, rashin lafiya. Suka ce lafiyarsa ƙalau, amma dai yana yawan rafkanuwa, kowa ya gaji sai ya yi rafkanuwa. Sai malam ya tambaya, ya ce akwai albashi? An sa wa limamin nan albashi? suka ce a yi su ai ba a biyan neman albashi ba zai bashi aikin Allah ne to sai mallam ya ce to kafin a canja muku shi da Allah ku sa masa albashi daidai wanda zai ishe shi ya rinka daukan nauyin iyalinsa da abincin gidansa shi tunda zai zo ya muku sallah kullun ya zo ya muku sallah ku tafi kasuwa yayan ku samu makaranta ku dawo ku tarar da shi da asuba shine azhar shine la'asar shine magriba shine ya kamata a ce kun samu albashi haka sa liman albashi mallam ya ce aje a dawo da Allah bayan sati biyu a bashi labari rabkan wannan ta ci gaba ko bata ci gaba ba ai tunda aka sa liman albashi ya fara gyara cafanan gidansa ya fara ci abinci da ke wallahi rabkan wannan ta dauke to wannan kai ma na kofar Na'isa ina baka shawara a duba shi yani ishana yanayin liman din indai har za a mai tasbihi ya miƙe a sallar subhi ya tashi ya tsaya ya shiru ya kasa tana meye ma zai kaga akwai abun dubawa wani lokacin matsalolin rayuwa ko na makamancin wani da wani Allah ya mana mai kyau
wani lokacin ko mallan kawai sai kaga an ga mutum kawai a guri sai a ce wani zo ka shige kai mana sallah
akwai wannan karatta bahaushe wato kai Allah sauki kaga wannan abin da ka faɗa wato ya kamata a ce an samu lokaci an yi bayani wato mutane sun mai da sallah wato ni ban san me zan ce ba yanzu kaga ko mota ko babur ba wanda zai zo ya ce za a tafiya mallan zo ka tuka muje to hadarin ka tura mutumin da bai iya sallah ba fa wallahi tallahi banda ka bawa direban da bai iya hawa mota bai tuka ku saboda wannan rauni ne zai muku na nan duniya wancan ku rauni zai muku har lahira to haka dabi'ar bahaushe take kowa ma sai a ce bismillah musamman irin masallatan kasuwa
gaske
musamman Allah ya taimaka kana da dan gemu haka wai gani ake duk wani mai gemu wai mallam ne wai akwai so a rinka duba wanda ya cancanta kamar yadda manzon Allah ya faɗa ba wai kowa ake tura a sallah ba
assalamu alaikum
assalamu alaikum salam
na'am da muke magana
kana magana da
Bilkisu daga ina
Shagaru
Kwata. To Bilkisu daga Shagaru Kwata to muna sauraron ki.
Ne o karan fasal kai Allah ya saka da alkai. Ina shi. Ki ina kada na ce ni ga tunanin kamar na IP. Sai ku idan da ran mangarba ne sai ka ga kamar yayi da ni gura yayi rai. Ni ya kuma ce ni dinga yi. Dan ba da ni sun ina kan ma daga Allah ya jira ka ji musamman ga mata da ba ta aiki ne sai ka ce
na gode mallam bakati lafiya. Na gode mallam gode. Tambayar Irwa Bilkisu na farko shine wasu wasi a sallah.
Lokacin sallah.
Eh mutum yana sallah sai ya yi raka'a kaza bai kaza ba. Wannan Annabi yayi bayani a cikin hadisi sallallahu alaihi wa sallama mutum zai kokari ya gini ne akan yaqini. Kullum idan zaki sallah ki nitsu kamar da mai alari ya faɗa idza ataita ila salati fa farri qalbaka min ad-dunya ma fiha. Idan zakai sallah ka karkade zuciyarka daga duniya da abin da ke ciki. Yawa yawan abin da ke kawo wannan shine misali mutum yazo yana sallan bai ma san me yake ba kana sallah kana mandauri kana sallah ka tafi bata kana sallah ka je Kaduna kana sallah yau kai ne a Abuja yau kan kaza mutum yana sallah yana yawo a duniya kin ga wannan dole ki rinka samun rabkanuwa ki kasa gane raka'a nawa kikai so ana so idan mutum yazo ya samu full concentration a cikin sallar sa wannan zai taimaka sannan idan har larurar ta faru to kullun idan kina tunanin biyu kikai ko daya to ki mai da ita daya idan an idar da sallah sai ayi ba'di idan an idar da sallah sai ayi ba'di na biyu kuma akan menene tace
mata waɗanda ba sa son yin azumi
suna shiga kasuwa suna ciyeci wai dama ana haka nan garin
alai sosai
wallahi mallam Adam kuma ya kamata ai muku wa'azi ai masu yi da radio ya kamata ku rinka sa program a ce matan musulmi mallam ga Ramadan suna shiga kasuwa suna ciyece suna cin abinci to kun ga mata ku matsalar ku kenan abin da ke faruwa wato indai yarinya za ta tashi ba ta zuwa makaranta yanzu kaga Kano Allah ya mana ni'ima a al'adar mutanen Kano haka muka tashi akwai ƴan makarantun dare din nan makarantar Islamiyya da wanda ake zuwa na Asabar da Ladi da wanda ake zuwa na bayan la'asar da wanda ake bayan magriba zuwa isha'i yana da amfani saboda mutun ya je makaranta ya samu wayewa amma yanzu yaran mu ƴan mata babban burinta ta gama secondary ta shiga jami'a ko ta je college ta rinka rataye jaka tana gantsara a bakin titi ta sanya jambaki kamar buri tana yawo shine kawai abin da ya dame ta amma neman ilimin addini da za ta san muhimmancin addini da wajibcin da Allah Ubangiji ya dora mata na ibada ba ta yi shi yasa za a samu ƴan mata din suna zama a kasuwanni suna ciyeciya abin kunya abin bakin ciki a ce a Kano garin Muhammadawa garin musulmi a ce a samu mace musulma da Ramadana wata Ramadana suna wannan aibar na taisa so muna kira gaskiya ga hukumar Hisba wanda daidai gurgurdu suna iya kokarin su wajen samar da tarbiyya cikin al'umma lalle ne wajibi hukumar hizba su sa ido a kasuwannin mu su rinka lura da irin waɗannan mata bata gari a garin musulmi dai inda ba ne ma ake sharri ya sauka wa mutane ba ai bai kamata a ce ƴan mata su rinka zuwa suna ciye-ciye a kasuwa ko na makamancin wannan ba na taba zuwa wata rana a wata shekara bana nan wani dan jarida cikin ku ban san na manta wani gidan radio ne ya kira ni yace da Allah malam yana da fatawa da rana ne yace gashi a kasuwa ya tarar da wasu hotels wurin cin abinci a nan Kano yace ana ta hada gashi da Ramadan ne amma mutane kawai sai su yi ta cin abinci kurin da ƴan kasuwa da ƴan matan da samari da wayewa da sauransu yace wani jan kunne za a yi nace kafin a ja kunne tafi gurin hukuma tafi kungiyar hizba aje a fara musu magana lalle su dau mataki akan wannan a Kano gaskiya bai kamata a bari ana wannan ba in ba haka ba kuma wallahi bari ana aikata barna shi yake dora mana hali da muke ciki na kakanika da damuwa so nan ba daidai bane babu wata mace musulma da bata san cewa haramun bane wannan so ba sai na tsawaita numfashi na yi ta bayani ba haramun ne ba daidai bane kuma akwai hadari mutum musulmi da Ramadana yazo ya zauna yana cin abinci bai da uzuri bai da komai kai me uzuri ma cewa akai ya buya in zai ci abinci wallahi alam
bari mu daga wato assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Da muke magana.
Ina magana da Sina Abdullahi Usman. Ina malam fata na kai.
Na'am.
Allah mai da shi gida na
yi. Amin. Sun ma da lamun gode Allah saka da Allah ba da ladan. Malam ga wannan sakon shi kuma yake cewa salam malam. Yaya matsayin wanda dukkan ƴan uwansa ba musulmi bane ba. Su ma zai iya yaya matsayin ziyartar su. A gare shi sako daga Basman
wannan ba laifi ziyara da zumunci ana kai shi ko ga wanda ba musulmi ba ai wanda ba musulmi ma ana masa mu'amala mai kyau ba dan kuma dan ya fahimci kyawun dabi'u na musulunci kamar yanzu misali hadisi yazo sahihi Asma yar gidan Abubakar mahaifiyarta wata ran ta kawo mata ziyara ba musulma bane tace wahiya mushrika sai ta tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace afa asiluha shin sada zumuncinta manzon Allah ya ce sili ummaki ki sada zumuncinta so yana da kyau a nuna kyakkyawan dabi'a ku kullura mu ba musulunci addini ne mai nuna wato good characters dabi'u halaye masu kyau na abin azo a gani har ma wani ya sha'awa ya kwaikwaya ba addini ne na kyamarar mutane ba ba addini ne na kin mutane ba addini ne na wato da yake nuna dabi'u na kwarai yanda kowa zai gani ya ce masha Allah tabarakallah so ya halatta a ba su wani abu ma a yi musu wani abu na isani a jawo hankalin su
assalamu alaikum
assalamu alaikum
amin wa alaikum salam
to a ba fatan
na'am
ma sha Allah
kana magana da dukkan farko shi da kan da kowa gidan maza
to malam Mustafa
Allah ya saka
mu Allah ne abin da kike so malam da hankali za ka yi to kuma ne yau ku din da kun ga kuma
yanzu ki kallama fata ko assalamu alaikum
da amma alaikum da Allah Allah fa
malaka Allah ya karga hanje da kowa da kai da kallama da kallama da Allah na'am Allah saka malam Mustafa to mun
gode malam Mustafa to kaji malam alaikum mutane wato wani special abbreviation ne kenan na ita kanta sallamar ko kuma akwai su kuma
wanda zaka ji suna
saballa alaikum haka
dai kai mala haka
wallahi mutane wallahi wannan malam na ji wannan ba so daya ba so biyu ba da
to wannan yace assalamu alaikum
eh
wannan kuma saballa alaikum so jama'a na farko akwai jahilci daya kenan na biyu an dauki ita kanta sallamar kamar al'ada ce al'ada irin wacce babu tadakhulin musulunci ko addini a ciki sallama din nan da shari'a ta shimfida mana yana nan a littafai a riwaya musulmi ya hadu da dan uwansa musulmi abinda zai ce assalamu alaikum ko kuma salamun alaikum kamar da Qur'ani yazo da shi salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar amma mutum ce assalamu alaikum ni na sani tabbas akwai masu wannan assalamu alaikum amma kaji fa ha mama alaikum ko na ka riwayar saballa alaikum so nan ba daidai bane don Allah jama'a kyautata kuma idan mutum yana so yayi Allah ibashi ladan ita sallamar fa sai yayi daidai don Allah baya bada lada akan abin da aka yi shi ba yanda annabi ya ce ayi ba kula manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sharadi ne in kana so ka samu lada akan sunnarsa da ka aikata kai irin ta idan ya ce ai sallah kaza sallu kamar aitu muni usalli to ku sallah irin ta annabi annabi ya ce ai sallama to ku yi sallama irin ta manzon Allah yanda yake yin sallama idan annabi ya sada zumunci ku yadda yake sada zumunci yanda yace a ci abinci haka za a ci so kowani irin mu'amala da annabi ya koyar da mu tunda akwai nasi to a aikata haka sai a samu lada amma an shigar da gargajiya da ra'ayi da kuma wasa a ciki to Allah bai zai bada lada akai ba Allah yake yi kuma assalamu alaikum bazagi ne yanzu kai wannan yace assalamu alaikum na zagi ne dan Yahudawa suke ga annabi idan sun zo su ce sama idan duk wanda yace ma assalamu alaikum yana nufin wai halaka da guba da sun mu ya tabbata a gare ka a kanka an yi annabi wannan har Aisha ta zuciya ta mai da martani akai so wannan ba daidai bane kuskure ne mutuwa sam Allah ke yi
sai mai wannan sakon na gaba da yake cewa salam malam mace mai ciki wata uku da sati biyu kuma tana da ciwon sanyi ba ta shan magani za ta cutu da ta sha maganin sai ya wanko cikin gaba daya to malam tana da laifi Allah ya maida malam gida lafiya amin
anan gurin abin da za a tambaya shine maganin me ta sha maganin zubar da ciki
magani ta sha na sanyi sai kuma ya zubar da cikin
okay maganin sanyi ciwon sanyi ta sha sai ya zubar da cikin to ai tunda ta sha ba da niyyar ya zubar da cikin bane bara a ce tana da laifi ba sai dai ta nemi afuwar ubangiji kuma ta nemi Allah ya bata wani cikin kuma muna kira ga mata duk wacce Allah ya mata arziki ta samu juna biyu fa ta lallaba shi ta rike shi dan shine arzikin ku mata haihuwa a gidan mazajen ku shine arzikin ku ya'yan nan da za ku haifa wata kila su zama sanadin shigan ku gidajen aljanna ya'ya fa ya'ya alheri ne ya'ya ba wasa bane ba irin yadda yanzu matan yanzu suka dauki lamarin ya'ya abin ki ba kaga yarinya budurwa sun hada baki da saurayin ta zai aure ta shi ana aurenta auren farko a je a fara dirka mata allura ta family planning daga nan kuma sai ta zarce ta daina haihuwa har abada kenan ko wani yazo shi ka san yanzu malam Adam samari abin da ke ni wallahi sai ga yarinya ana hira ana zance ni wallahi ni ba na san haihuwa sai ta ce wallahi ni ma wallahi wannan ba na so su yanzu mata ƴan mata ma su wai ai aibu ne ma shekara 1 wata 9 a ce wai ta yi ciki ta haihu ina ai wai sai an dan zauna an dan shakata tukunni ƴan shekaru to shi yasa wasu suna wasa ne da cikin ba daidai bane so in dai ba dan ki zubar da ciki kika sha ba wannan ba laifi akan ki in ku dan ki zubar ne to ki sani cewa akwai ayoyi da Allah ya haramta kisan kai Allah ke yamu
alo assalamu alaikum assalamu alaikum da wa muke magana sai kin dan daga muryan ki da wa muke magana to wannan dai ba ma jinta me wannan sakon yake cewa assalamu alaikum malam ina maka fatan alkhairi tare da wannan gidan radio mai albarka kuma Allah ya sa muna daya daga cikin entatu a wata mai albarka wata Ramadan amin daga Muawiya ya Uba Rahama
masha Allah muna amsa malam Muawiya Allah saka da alheri
sai mi wannan sakon da yake cewa assalamu alaikum na Allah malam mutun yana yanke tsarki fitsari tare da hannun dama okay yana wanke fitsari yana wanki yana yin tsarki da hannun dama
wannan ba daidai bane ba a yin tsarki da hannun dama kuskure ne cire kazanta ko wanke gaba ko wanke bayan gida wannan ba a yi da hannun dama da hannun hagu ake kuskure ne in ma mutum yana yi to sai ya ji tsoron Allah ya daina kazanta ne kuma wannan
assalamu alaikum na'am da muke magana albarka ka da Isa to malam Isa daga Goron Dutse muna sauraron ka na'am
kuma shin da
tare da haka bayan malayen manyan sabon ne da Allah ya ba mu Allah.
Amin summa amin. Amin mun gode mallam Allah ya saka maka alkhairi. Shukran.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Mallam wannan sako yake cewa salam dan Allah mallam menene hukuncin matar da take matar da ta gama da al'adarta kuma mijinta ya sadu da ita kuma jini ya dawo Allah ya kai Allah ya kara mallam lafiya ya maida mallam gida lafiya amin
amma ku kula da wani abu guda duk mace da take al'ada ya kamata ta san lokacin da al'adar take dauke ko wata tana yin kwana 5 wata tana kwana 4 wata kwana 3 wata kwana 2 wata kwana 1 wata awa 3 wata awa 2 wata awa 1 akwai mai yin minti 1 ma tak da ya fito shikenan ya gama ta yi wanka so kowace mace yana da kyau ta san yaya al'adar ta take lokacin da mace ta tabbatar daga lokacin al'adar ta san cewa jini ya tsaya kaga tana da garanti to ya halatta mijinta ya alakar aure da ita ya halatta ta yi komai idan ta yi wanka amma koda bata yi wanka ba inda jinin ya tsaya a bisa ra'ayin da yawa daga cikin malamai mijinta zai iya saduwa da ita da jinin ya dakata jinin ya tsaya ba laifi bane ba to kuma sai ta ce jinin ya saki dawowa to yanzu wannan wanda ya saki dawowa ke ya kamata mu tambaya daman kwanakinki da kika saba kina yi ba su kare bane kin ga alamar daukewa ne kawai kuka ci gaba da alakar aure kuko dai kwanakin da kika saba sun kare sun wuce sai jini ya dada dawowa to idan na farkon ne to kin yi kuskure kin sadu da mai gidanki kina cikin al'ada wannan kuma haramun ne shari'a ta hana yazo a cikin hadisi sahihi kamar yadda Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ya kawo cikin Bulughul Maram yace za a yi sadakar annabi yace za a yi sadakar dinari ko rabin dinari guda daya idan a farko malami suka ce idan a farko farkon al'ada ne so mutum zai ba da dinari guda idan kuma a ƙarshen al'ada ne zai ba da rabin dinari me hikimar aka ce ayi wanda yaje ƙarshen al'ada yayi hakuri ya dan jira an dan jira idan kuma na biyun ne kin tabbatar jininki ya dauke kuma kwanakin jininki sun kare sai kuka yi alakar aure bayan kun gama kuma sai kika ga jini ya saki dawowa to wannan baki da laifi sai a ce wannan jini ne na rashin lafiya sai kuma ki tafi ki nemi likita wannan jini baya hana ai mu'amala aure baya hana ai sallah baya hana ai duk abin da ya kamata ai na kware amma dai muna bada shawara mata a tafi makaranta ba a gane harkar jini mallam in ba a je makaranta ba ku shiga makaranta ku je ku koyi ilimin addini ku zama wayayyu na'am
sai mai wannan sakon daga baki ta salam mallam ne maka fatan alkhairi kuma muna jin dadin wannan shirin Allah ya saka da alkhairi ku tashi lafiya sako daga Muhammad Falalu Madabu
amin mallam Muhammad mun gode kwarai da gaske
sai wannan sakon da yake cewa fatan alkhairi a gare ku gaisuwa ga mallam Allah ya saka da alkhairi daga Riyana Ahuta to Effect Otoro
to mallan yanu mun gode Allah ya saka maka da alkhairi
sai wanda yake cewa Allah ya bamu albarkar watan Ramadan sako daga Nasir B Muhammad kofar mata
to mallan sai mun gode Allah ya saka da alkhairi
assalamu alaikum
salamu alaikum
to isa mallan
Allah mallan ya dan kara jan hankali akan iyaye wanda za a ga yarinya ta cikin min da mun sauku ta balaga amma ba za a mai da hankali dan amina mai yarinya ta kusa fara jini ko ta fara wawa ko yarinya tana cikin fada haka sai ba za a jira yarinya mun ta fara jini ba ta yi da jini ba da jini ba da jini ba da jini ba
to
gaskiya abinda dan uwa ya faɗa gaskiya ne wato wannan sakaci ne na iyaye kaga yarinya ta taso a gaban iyayenta tana girma ana ganin jikinta yana da haɓaka tun bata san sha'awa ba kuma tun balaga bata zo mata ba ba a koya mata addini ba sana har girma ya zo mata kuma ba a kasa koyar da ita musamman matsalar jinin nan mata suna shan wahala. Yanzu akwai yarinya da aka kawo kissa lokacin da jini yazo mata kawai bata sani ba, wannan irin wato unexpected yazo mata kawai, bata yarinya ce farkon balagarta kenan, sai ta ga jini yana ta zuba. Ai ta tafi gurin uwarta tana mama mama jini zan mutu, mama zan mutu jini mama. To mama da yake ta gane jinin nasu ne daman, sai ta ce ki rufe min bakinki, ai kin girma ne. Tace mama yana girma, ina ta zubar da jini, zaki sai na girma. Ta kokari kaman za ta buge mata baki, to wani baki zaki buge mata, baki koya mata bakwai ta makaranta ba. To sai daga baya take nuna mata ai wannan jinin ba komai bane, ba matsala bane, a nemo mata fat, a nemo mata auduga, a nemo mata mi. Yanzu dan Allah haka zamu tarbiyantar da yayan mu. Kuma ya kamata mutane su gane, kun ga yaya mata shari'a ta nuna mallam Adam ya mace idan tana zauna a gida ba ta aikin komai, ba wahala a tattare da ita, tana cin abinci mai kyau, babu damuwa a tattare da ita, ba bacin rai a tattare da ita, tana iya balagatin a shekara tara ba, shekara tara. Kuma yanzu wasu yaran namu zaga yayan in masu irin gabaran jikin nan masu girman nan ne, wallahi shekara tara shekara goma sai ga yarinya kamar ɗan shekara 15 ne, suna iya balaga da wuri. So kaga ashe yana da kyau iyaye mata su yi kokari su rinka nuna wa yayansu wato tarbiyya ta addini ta musamman abin da shafi harkar jini. Sai a kira ta a ce ke idan mace ta girma ta kai shekara kaza, to zaki ga wani jini yana zuwa miki duk ƙarshen wata, wannan jini ba komai bane, jini ne na al'ada, kuma kowace mace ma tana yi, ni ma din mamanki ina yi, yana da kyau a nuna musu. Amma mallam an aje yayan nan ba a kai su makaranta ba, ba a dauko mai koya musu karatu ba, sannan kuma ba a yi musu bayani ba, mallam ya za a yi su gane. Haka ake zuwa mallam ka je ka yi wa auren ka ɗebo wato igiya jike, ka dauko mace kana ganinta da kyalkyali laballaɓau, ai ta nuna maka soyayya amma jahilci cike, ta zo ta yi maka kwaba, ta yi wa kanta kwaba, ta maka kwaba, idan ta haifi ƴaƴan ma ta yi musu kwaba, saboda ba ilimi akarma kalla. In dai ba karatu, dukkan mace, duk kwalisar mace, duk matsayin mace, in dai ba ta da ilimi, wallahi ya zama shirme. So gaskiya akai mata makaranta kuma a koya musu.
To mallam, saboda yanayi na lokaci, wannan sakon namu na karshe a gurguje da yake cewa salam mallam, dan Allah a yi wa manyan yara masu jin kansu a ja hankalinsu a kan rashin da'a da suke yi a koda wannan lokaci. Sako daga Mus'ab Kwali.
To tsakani da Allah, kamar yadda aka sani, wannan duk yana da alaka ne da tarbiyya. Duk yaran da ba a koya masa ganin girman na gaba a gidansu ba, to ba yanda za a yi idan ya fito titi ko layin unguwarsu ya ga girman wani, to bai ga girman uban shi ba, ma bai ga girman mahaifiyarsa ba, bai ga girman yayansa ba, bai respectin kowa, ya za a yi respectin wani a unguwa? Shi yasa za ga yaro shi ba kowan kowa ba, shi ba dan kowa ba, shi bai mallaki komai ba, shi ba ilimi ba, shi ba matsayi ba, karan kadamiya dai kurin, amma bala'in girman kai da nuna isa, kaga mutum shi kadai yana kumbura kamar zai fashi. So wannan ba daidai bane, kuma ba dabi'a ce ta kurai ba, wannan abu ne na ki, abu ne wanda yake bai da kyau. Muna fatan Allah ya raba mu da girman kai.
To mallam, ga wani shi ma da yake cewa salam mallam, da Allah ka yi mana addu'a alfarmar wannan wata da zamu shiga mai albarka na watan Ramadan. Allah ya bamu miji na gari daga Rashida ɗan Bello.
To ɗan uwa ku Rashida musulma tana buƙatar a yi mata addu'a da ita da ƴan uwanta mata da waɗanda ba su samu mazaje ba. Allah ubangiji dan albarkacin wannan azumi na Ramadan, muna fatan Allah ubangiji tabaraka taala ya albarkace ta, ya taimake ta, ya bata miji na ƙwarai mai tsoron Allah da zai tausaya mata, mai addini da zai gina ta akan addini da tarbiyya ta musulunci. Ba ita kadai ba, da duk mata da suke da matsaloli irin nata, ba isu kadai ba, da duk samari maza da suke zaune ba matan aure, Allah ubangiji ya azurta su, Allah ubangiji ya bamu nasara da dacewa. Kai ma Allah ya saka maka da alheri mallam Adam, kokarin da kake yi da kuma juriya da kake wajen bibiyar wannan shiri da gudanar da shi, Allah ya sa mana albarka. Kuma muna addu'a ta musamman wannan wata da zamu shiga, na san wani sati muna cikin azumi kenan, insha Allah ta'ala ban sani ba, wata kila ko mu wacce wani abu na azumi ne, ko kuma mu ci gaba da abin da muke, ban sani ba, dai yadda yanayin shawara ta bamu, insha Allah za a ji mu. Dai muna fatan Allah ya kai mu Ramadan din lafiya, Allah ya sa mu shiga da sa'a, ya sa mu fita da sa'a, kuma ya sanya mu cikin wanda zai yanta su insha Allah tabaraka wa ta'ala. Hanan ya kamata mu dakata saboda yanayin na lokaci, abin da na fada ne daidai, ina roƙon Allah ya bamu lada. Wanda ne na kuskure ko tuntuba harshe, ina neman afuwar ubangiji, Allah kuma ya saka mana da alkhairi gaba daya. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
to amma da dan hukumar wannan gidan.